إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر لتنين بير قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا دبو دايادة دريه دولة تلاتين دا ترى دي دي دا عشرين دا دايا قوات مايو شكرا ميلادية تدبو بيدا قوم شاتقوس وننشيني كثتنا داري دا سبعين دا شدا چكنجي رنجير كسوسو انكراتل التافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتسني للسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وندا لتافي نكومي دروانك أتكن تاريه منظر الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا تار الرأيوسا دا تفرق دا يقودان دا الأمر الرأيوة دا الدين سا دا سورا الأمر دا كده علاقة دا منظر الله صلى الله عليه وسلم malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi asali yana halin tafiya a inda yaje kasar makka don yin aikin haji nesa da garin su na dimashku sham Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi ibnu qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi yana tayi mana darasi akan zikirori da abubuwan da ake ambata a wurare mabambanta kamar yadda yazo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har inda ya tike mana zuwa ga lafuzza da kalmomi waɗanda suke abin kyama waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kyamatar da musulmai game da furta su ko yin amfani da su to muna cikin karanta waɗannan gabobi ne lokaci ya kure mana da haka zamu tashi inda yake cewa wa minha an yusammi al madinata bi yasriba daga cikin abubuwan da suke wato babu kyau a cikin kalmomi abubuwan kyama shine kiran garin Madina Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kira ta da suna Yathriba wani tace gabar da muka kwana akai a wancan karan asali abin da yazo a hadisin shine al-Imamu al-Bukhari ne ya ruwaito daga hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu bi qaryatin ta'kulul qura Allah ya umarce ni na kaura na koma wani gari wanda zai cinye garuruwa ya kuluna yasriba wa hiya al madina suna ce mata yasrib amma ni na canza mata suna zuwa madina al imam al hafid ibn hajar al asqalani rahmatullahi alayhi a cikin littafin fathul bari sai yake cewa ma'ana haka wasu munafikai ai ba'dul munafiqina yusammiha yasrib wasu munafikai ne suka ci gaba da fadan wannan sunan nata wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza din alhalin sunan da ya cancance ta shine Madina yace karkashin haka wasu malamai suka fahimci wannan makruhi ne cewa a kira garin da suna Yathriba to makruhi ne duk da yake Qur'ani ya zo da fadan haka amma ya zo ne da shi a siga ta hikaya na hikayar abinda mutane suke fada an samu al-Imamu Ahmad shi ma ya ruwaito daga hadisin Barau dan Azib zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa man sammal madinata Yathriba falyastaghfirillah fahiya qabba haka al-Imamu Ahmad ya ruwaito daga ainihin wato sahabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-Bara'u bin Azib radiyallahu anhu cewa wanda ya kira Madina da suna Yathriba to ya nemi Allah ya gafarta masa yayi kuskure Allah ya tsare mu wa minha an yus'al ar-rajulu fi ma daraba mar'atahu illa idha da'ati al-hajatu ila zalika daga cikin abubuwan da aka hana an yus'ala yazo a cikin wata nuska wadda take mai inganci ce cewa alla yus'ala kuma zai zama larabcin yafi zama mustaqimi alla yus'ala wato an hana a tambayi yana daga cikin abin da aka hana a tambayi mutum a ce fi madaraba mar'atahu me yasa ka bugi matarka me tai maka ka buge ta illa idza da'at alhajatu ila zalika sai in akwai wata bukata da ta ja'i zuwa ga haka asalin wannan mas'ala tana bukatan a dan janin fashi akan ta saboda qadiya ce take hassasa musamman a wannan zamanin da muke rayuwa wanda ake kira zuwa ga yancin mata da abubuwa ire-iren waɗannan da campaign kira zuwa ga hana abin da ake cewa domestic violence wato fada a cikin gida ko tashin tashina tsakanin ma'aurata ko tsakanin iyalai wanda ka iya kaiwa zuwa ga bugu akwai dokoki na kasashe da kuma na ƙasa da ƙasa waɗanda suke nuni zuwa ga haka da kariya zuwa ga iyalai da makamantansu asalin abinda hadisi yazo da shi anan wajen wanda ya ja malan yayin wannan magana al-Imam Abu Dawud as-Sijistani ya fitar da shi haka al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi shi ma ya fitar da hadisin a cikin musnad dinsa haka al-Imam Ibn Majah al-Qazwini daga hadisin Umar dan Khattab radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar a tambayi mutum me yasa ya bugi matarsa al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin sharhin sa yake cewa ma'ana haka shine wato nuni zuwa ga cewa mutum yana da shugabanci akan matarsa dan haka in ya hukunta ta babu wanda yake da yancin ya ce dan mene ma'ana ta biyu ko kuma ya zama abin nufi shine kar a tambaye shi har ya faɗi laifin ya zama tunan asiri na abin da ta yi tunda aka ga mata hukunci to ana sa ran akwai laifin da ta yi to amma shari'a ta zo da rufawa juna asiri cewa ko da rabuwa aure zai ko an rabu din ba daidai bane ma'auratan da suka rabu su je kowa yana faɗan laifin da ɗayan ya mishi irin wannan abin da mutane suka saba idan aure ya lalace sai abu gari kowa na kokarin sai ya aibata ɗayan wanda hakan yana iya jawo kuma ɗayan su ko dukkanin su suna iya rasa samun wanda zai aure su a nan gaba to shari'a ta hana wannan to shine ma'anar shi cewa in miji ya yi matarsa hukunci to ka a tambaye shi dan kan kuma wannan ya ja'i zuwa ga tona mata asirin laifin da ta yi to amma dai asalin hadisin ma bai inganta ba wanda yazo da asalin wannan karatu domin a cikin shi akwai wani mutum mai suna داود ابن يزيد الأودي ده شي ده مالم انسا عبد الرحمن السلم المسلي ورنن دكان سو ضعيفين دان هكا ذاك جاء الشيخ الألباني محمد ناصر الدين رحمة الله عليه يانا ده جسكي مالمان ده سكرون تحديثا عنهم قصة اتكلم لتافا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل اتكلم لنبا حديثي ندبو بيودة تلاتين ده خلو والله أعلم تونا كنا to dan gane da wannan mas'ala asalinta abin da ya faru shine bayani a takeice akan hukuncin dukan mata aure Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa'i yana fadan cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سي الله يتشي إن الله كان عليا كبيرا وانا آية كو آيو يأبن دسكي تشيوا الرجال قوامون على النساء ماذا جي سنة دشو قبنشي أكم ما تنسو سنة كي سمرس سبولا نمجي ينا دا انشن زما شو قبا يزما قمنا يزما ليمن يزما جاقورا يجي ياكي wannan shine kawwama kina sannan kuma bima fadalallahu ba'dahum ala ba'd saboda abinda Allah ya baiwa kowa sashi ya ba su na falala ta wurin da Allah ya baiwa mazaje da iya jura gwagwarmaya bai baiwa mata ba dabi'ar da Allah ya yi wa jikin maza na fuskantar hadarruka da fitintunu da shiga da fita Allah bai yi mata wannan ba su kuma Allah ya yi wa mata ta su falala ta saukin hali da hakuri da iya juriyan duk wani abu da zai taso daga bangaren mazan ko tarbiyyar yara ko daukan ciki da haihuwa da makamantansu wanda kuma wannan Allah bai maza shi ba bima fadallahu bihi ba'dhum bima fadallahu ba'dhum ala ba'dikin sannan bima anfaqu min amwali da kuma abinda mazaje suke cewa na dukiyansu tun daga sadaki da sauran hidindimun da suke ma iyalansu ko matansu da ciyarwa ta yau da kullun da makamantansu bima anfaqu min amwali sai Allah yace fasalihatu idan za ku yi aure ku auri mata na kwarai qanitatun masu abin nan yankewa zuwa ga ibada masu kula da ibada ku auri mata wanda suke masu kula da addini hafizatu lilghaibi bima hafiz Allah wanda za su kiyaye a sa'ad da ba kwana za su kiyaye muku dukiyarku da rayuwarsu da mutuncinku da iyalanku da komai cikin kiyayewar Allah sai Allah ya ce wallahi ta khafuna nushuzahunna wanda kuma kuka ji tsoran za su yi muku annushuz shine ta saba wa abinda al'adance aka san cewa haƙƙi ne nata kamar ta ƙi yin abinci ta ƙi kula da gida ko ta ƙi yin shara ko ta ƙi yarda da mu'amala aure tsakaninta da mijin ko ta dinga zagin shi duk abin da yake ya saba wa al'adar aure da zamantakewa da mutuntawa da sanin daraja yana iya daukan sunan nushuz fa'idhuhunna Allah ya ce to sai ku musu wa'azi magana mai sauki magana mai laushi uqulahum qawlan karima kenan ko misali kamar da koda fir'auna ne haka za a mushi wa'azi kamar da Allah ya ce wa annabi Musa wa'azi da tunatarwa da buga misalai da sauransu wahjuruhunna fil madaji idan wannan bai yiwu ba ku kaurace musu a makwantai ku ki kula ta wajen kwanciya ana fatan idan da sauran tunani da hankali tare da ita wannan sai ta dawo cikin hayyacinta wadribuhunna kuma ku buge su idan wancan bai yi ba fa in ata'anaku idan sun dawo suna muku biyayya fala tabgu alaihinna sabilan kar ku ta neman dalili wanda za ku ce sai kun hukunta su karkashin wannan dalilin kar ka dinga sa mata abin nan wato kana sa mata wani yanayi na yanda kamar ana sa mutun tarko ana so sai yayi laifi an kama shi idan an yi haka dole za a kama mutun yayi laifi kuma za a zalunce shi fa ya talakum fala tabgu alaihinna sabila idan suka muku da to karku nemi hanyar da za ku zalunce su sai Allah ya ce inna Allaha kana aliyan kabira Allah ubangiji ya kasance aliyan madaukaki ne kabiran kuma mai girma malamai suka ce munasabar karike ayar da waɗannan siffofi na Allah shine don maza su gane cewa Allah ya ba su girma ya ba su daukaka akan iyalansu to kamar yadda Allah subhanahu wataala yake hakuri da bayin shi da yake da girma daukaka akan su haka kai ma duk in Allah baka wani girma ake fatan ka yi hakuri da wanda suke kasa da kai shine munasaba kare ayar da inna Allaha kana aliyan kabira kai ma kana da girma da daukaka akan na kasa da kai sawon iyalai ne ko dalibai ko wanda suke kasan ka a cikin wata sana'a ko kasuwanci ko aikin gwamnati to ana fatan ya zama kana da hali irin wanda Allah subhanahu wataala yake wa mutane na hakura da su gashi zai iya daukar mataki akan su amma ya kyale su gafara da kauda kai da abin nan da makamantansu to al-Imam al-Qurtubi Abu Abdullah rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin sa da yabo fassara wannan aya yayi wasu maganganu masu tsayi amma ina so na karanta mana domin ya ce ne a cikin ta akwai ihda asharata mas'ala akwai mas'ala guda 11 amma akwai al-mas'alatu thamina mas'ala ta 8 wacce ya fassara daidai wannan fadin na Allah cewa wadribuhunna yace qauluhu ta'ala wadribuhunna amara Allahu ay yubda an-nisa'u bil maw'iza awwalan thumma bil hijran Allah subhanahu wataala yayi umarni cewa farko ay wa mata wa'azi idan sun yi laifi abu na gaba sai kaurecewa fa illam yanjaha idan waɗannan biyun ba su yi nasara ba an mata wa'azi bai yiwu ba an kaurece mata bata ji ba faddarbu to sai duka fa innahu huwa alladhi yuslihu halahu ce dukan nan to shine zai gyara mata zama wa yahmilaha ala tawfiyati haqqi tawfiyati haqqi kuma wannan shi zai jata zuwa ga cika haƙƙin namiji والضرب في هذه الآية هو الضرب الأدبي غير المبرح دوكان دا أكا أمبتا أتكين ونن آية شيني دوكان نلجبتا وا با دوكان المبرح shine violent ko a ce aggressive duka wanda za a ce an dunkula hannu ko an dauki itace ko katako ko duruna an janye an tuba riga daga kai sai singileti kai ta jibgata ba kamar ka samu dawa ba wannan ba wannan shine mubarra to ghairu mubarra kai zama severe ko intense wato kada a mata duka mai yawa wasu malamai suna ganin dukan abin da ake nufi da shi kamar yadda ya ambata anan a dunkule shine kawai mutum ya samu ko aswaki ko wani dan alƙalami da ke hannun shi ya kwala mata akiya ko ya dungure mata goshi ko ya dan ranƙwashe ta haka wannan wato duka ne wanda zai nuni zuwa ga ladabi da kyara ba duka wanda za a dage a ta duka ba shari'a bata yadda da wannan ba ina fata mun gane wannan menene al-mubarrih yace huwa allazi wa huwa ghairu mubarrih yace huwa allazi la yuksiru azaman dukan da ba zai kare kashi ba wala yashinu jarihatan kuma ba zai cire fata ba ba za a zama an samu injury ba kallakaza wa nahwiha kaman naushi shine allakaza punching kan mutun ya naushe ta wanda zai iya kare kashi shi naushi kuma zai iya zubar da jini fa innal maqsud minhu salah la ghayr dan abinda yake nema shine gyara ba wai kuma a shiga barna da tafiyar da yake ciki ba wala jarama idza adda ila al halaki wajaba adaman yace kuma wajibi ne idan mutun yadda kimatarsa haye mata wani rauni wajibi ne ya biya diyan abinda ya mata rauni na rauni wajaba adaman dan ya kariya mata kashi to sai abinda alkali ya gani ko ya fasa mata ido ko ya ji mata rauni a ciki ko ya sa cikin da ke jikinta ya taibari duk wannan yana daga cikin idan yayi barna ko mun gane wajaba daman wajibi ne ya biya to ina ƴan boko da suke cewa musulunci ya ce a daki mata a ji musu rauni kasan ƴan boko aqida waɗanda ba su san addini ba suna da tuhume da yawa akan musulunci musamman akan wannan mas'ala saboda muna rayuwa a wasu kasashe waɗanda al'adun wasu al'ummomi da ke kasashen sun hukunta irin halascin irin wannan abuses din akwai wurin da ba wani abu bane mutum dan ya daki matarsa iyayenta ma sun ji labari za su ce ne ya kyauta za su zo su mai abin nan su same albarka cewa da ban bata jin magana shikenan haka bace jinya kuma har ta warke dan a dake ta a shure ta a ciki ta yi bari ba wani abu bane dan a dake ta a karya mata hannu ko a kumbura mata fuska ko a canza mata kamanni bulala durina itace katako da kuma wani ma kamar dan dambe zai cire riga ya dinga hambarinta yana aika mata da nushi duk wannan ba daidai bane zamu zo mu ji hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuni zuwa ga mutumin da yake haka baya daga cikin mutanen kirki to dama kuma mu a al'adar da muke gudana akai a cikin addinin da muke bi na salafiya ba ma fasara qur'ani da kanmu sai da fasaran magabata ko to da aka ce wadribuhunna dole ne mu nemi menene magabata suka fasara ma'anan addarbu anan shin yadda kawai muke fahimta ne kawai da mu da sauran ƴan boko mu ce ya halasta kokarin kare qur'ani zahirin sa su kuma ƴan boko su ce ba haka bane ko da qur'ani ya faɗa haka ba za a yi aiki da shi ba sai mu ce sun yi ridda duka biyin kuskure ne qur'ani ba cewa yayi ai duka yadda mu muke fahimtan kalmar duka ba kawai dan haka ba a samu su salaf din da aka saukar musu da alqur'ani ba a samu suna wannan dukan ba za ku ka ji hadisi daga cikin littafin Abu Dawud da Umar yazo da Umar ne ma yazo tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da manzo Allah ya ce a daina dukan mata sai Umar yazo ya ce ya manzo Allah mata fa gaba daya sun fandaye duk wanda ya shiga gidan yayin matar shi magana sai ta yi gatsine ta ce oho dai annabi ya hana bugin duk aikin da aka sa ta ba za ta yi ba sai san ta ga dama sai annabi ya ce to babu laifi ana iya horar da su sai wasu sahabbai kuma suka yi mummunar fahimta akan wannan magana suka je za su horar da mata suka dinga dukan su duka wanda yake ya wuce kima shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata da yawa sun zo jiya sun kewaye gidana sun kawo karan mazaje cewa suna dukan su wanda da yake dukan mace to baya daga cikin zababbun mutane shine sai al-Imam an-Nawawi da ya fassara shi yake cewa a cikin sharhin sa na Muslim yake magana akan wannan kabiya sai yake cewa wannan yana nuni zuwa ga ko da ya halasta to baya daga cikin aikin mutanen kirki
don kana so ka zama daga cikin mutanen kirki ba a so a ga kana wannan a cikin riwayar muslim din aisha take cewa manzo Allah sai islamu bai taba dukan wani a duniya ba wala mata wala da wala bawa bai taba daga hannu ya buge shi ba hatta tsawa ana shike cewa na zauna da manzo Allah sai islamu shekara 10 bai taba ce mun tur ba kuma Anas din nan fa yaro ne lokacin dan shekara 10 ko 9 aka ba manzo Allah sai islamu shi a matsayin boyi boyi har manzo Allah ya rasu shi yake mishi aiki amma kuma bai taba samun yanayi wanda zai ce mishi tir abin da kai ko me yasa kai kaza ba saboda dattaku irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai dan Anas baya yin laifi ba a cikin muslim din da haila yau akwai riwayar da manzo Allah ya aiki Anas Anas kawai ya je shiga cikin yara suka ci gaba da irin wasan yara ai galagala ujiyo ko kwallon layi kawai abin shi manzo Allah ya ji shiru ya ji shiru sai ya bi sawu yana zuwa sai ya ganshi kawai yana wasa sai ya rike rigar shi ta baya ya ce ina aikin da ne maka sai ya ce ina kan hanya ne shikenan sai ya sake shi kuma gaskiya ne yana kan hanya ne ya taho daga gida kafin ya isa inda zai je ya tara ana wani abu wanda al'adance yana shigaltar da yara sai ya tsaya ya dan yi participating shi ma ko dan haka idan mutum ya ainihin wato ya cutar da mace to babu shakka zai biya haka nan kuma yace wa kadhalika alqawlu fi darbil mu'addib gulamahu li ta'limi alqur'ani wal adab haka magana take game da malamin makaranta ya bugi yaro almajirinsa mai koyon karatu ko kolo ko yan primary ko yan secondary wanda sergeant ko malami yake jibgarsu dan koyon qur'ani ko wani karatu shi ma idan ka ji mai rauni zaka biya shi ma baya daga cikin alheri dukan su ya kuma malamin makaranta wadanda mafi yawan malamin makaranta zaka ga suna da wannan zaluncin na dukan ayyan mutane sai a ce ainihin Afirka ce dole sai da duka wai ya ce Afirka sai da duka ainihin aka rubuta wannan ainihin aka rubuta cewa sai an yi duka a Afirka sannan yake jin magana ya kuma malamin makaranta ku ji wannan Allah ya tsare mu a cikin hadisin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqullaha fi nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi walakum alayhinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna fadribuhunna darban ghayra mubarrah manzo Allah yace ku ji tsoron Allah game da mata matan nan kun anshe su ne ta hanyar aure amana Allah kuka halasta su gare ku aure halasta su gare ku dan haka kar ku dinga cutar da su kaga mace da girmanta da lafiyarta da komai ka aure ta baka san yadda akai iyayenta suka rene ta ta girma haka ba sai da ka ganta ta riga ta balaga ta girma ta kai munzili ko sannan kace kana so kai ta mata surutai da yan dabaru har sai da kai ta aure ka shikenan kuma kaje ka dubga yan mutane idan ya kace ya zaka ji ya zaka ji nan kawar da yaka aka ji aka bugita to wannan kenan dan haka ya kamata mu fahimci cewa addinin musulunci jama'a asalin shi addini ne na rahama da tsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo tsare-tsare iri daban-daban kamar yadda Allah ya ambata cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a cikin suratul anbiya ba mu aiko ka ba sai dan ka zama sauki da rahama da tausayi ga talikai kuma shari'ar musulunci ta zo da karfafa haƙƙin masu rauni masu rauni shi sana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine karfafa masu rauni da yanke karfin masu karfi kasa cutar da masu rauni na da gaskiya abin da yasa manyan kafaran Makka suka ga su ba za su iya musulunta ba ya zai a ce ga kwankwason su ga na bayin su bayin da idan su suna zaune bawa bai sai zauna ba sai dai ya dinga kai yana kaiwa yana kawowa ya tsaya a kofa da an kira shi ma zai je kawo giya ko ruwa ko nama ya zai a ce majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su dinga zama tare da masu rauni a ciki manzo Allah ya zo da karfafa masu rauni da kuma rage karfin masu karfi wato rage karfin jari hujja kenan dan haka a cikin hadisin al-Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni uharriju haqqa dha'ifaini al-yatim wal mar'a ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ina kai kara gare ka ina kai kara gare ka ka kara haƙƙin masu rauni guda biyu ya Allah al-yatim maraya wal mar'a da mace dan haka waɗannan guda biyun manzo Allah ya kai kara ta musamman wurin Allah akan cewa Allah ya kara haƙƙinsu akan duk wanda ya cutar da su wannan hadisi ne kuma wanda yake tabbatacce al-Imam Ahmad ya fitar da shi da al-Imam Ibn Majah da al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi haka Ibrahim al-Harbi a cikin Gharibul Hadith da al-Imam Tammam a cikin fawaid dinsa Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin lamba ta 1000 da lamba 15 ta As-Sahiha Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan ƙara dan haka mace tana daga cikin ɗaya daga cikin mutane biyu masu rauni da musulunci yazo yayin umarni da aure sai da yayin umarni a cikin wannan umarnin da ihsanul ishra kyakkyawan zama da kuma watan tausayi da Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin suratul rumi ko daga cikin alamun cewa Allah ubangiji shine mahaliccin ku shine ya halitta muku mataye daga kukanku da Allah ya so sai bari mutane su dinga auren tamaki da awaki da jakuna misali amma sai mutun sai dai ya auri mutun Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah ya sanya tsakankaninku akwai kauna da tausayi lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutane dan su yi tunani ma'ana kafin kai wani abu wanda zai zama abin Allah wadare da cin mutunci ga matar da karai da ita ya kamata kai tunani kafin kai me zai biyo baya menene zai zama makomar wannan aikin da kai dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kuma cewa daga cikin ma'aunin mutanen kirki akwai mutumin da mutanen gidan shi suka ce shi mutumin kirki ne to mutumin kirki ne da yace khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ana gane kirkin mutum ne idan mutanen gidan shi sun ambace shi da kirki al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin da isnadi akan sharadin Bukhari isnadi sahihi ala sharadin Bukhari khairukum khairukum li ahli mutanen kwarai a cikin ku sune waɗanda iyalan su da za a tambayi iyalan su da matan su da ƴaƴan su da ma'aikatan gidan su da almajiran da ke shiga gidan da duk wani wanda ke da hulɗa da su a gidajen su za su ce kai wani mutumin kirki ne wani yana da ai kawaici wani yana da kyauta wani yana da hakuri wani yana da kaza za su faɗi halin kirki akan shi to wannan shine alheri shine mutumin kirki manzo Allah ya ce kuma ni na fi ku kirki a cikin iyalaina tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaji dai bai taba dukan wata mace ba duk da laifin da suka shayi masa mata sun taba hada mishi ma kungiya ta kutungwila a cikin gidan shi sai da Allah ya wahayi ya bata wannan aikin nasu mata sun taba mishi ba ma tabawa ba sukan yi fushi da shi a wuna a kwana ba wata take kula shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce musu komai sai ya rabu da su a cikin hadisin Bukhari Hafsa ta faɗi wannan labarin Umar ya tambaye ta wai da gaske ne a tahajjur idan kunna nabi sallallahu alaihi wasallama al-yawm hatta al-layl tace kwarai kuwa yanzu sai dai ta kaurace manzo Allah ba ta magana da shi dare da rana tace kwarai da gaske to mata sun yi mishi wannan amma kaji bai taba dukan wata ba bai taba hantarar wata ba bai taba yi ma wata zagi ko batanci ba sannan kuma har yakan taya su aikin gida wanke wanke da wanke kashin yaro yi ma yara wanka kai nika da sauransu aga ce shi dai kawai matsalar shi da zara an kira sallah to duk aikin da yake mace wannan ana kiran sallah bai aje mata kayan ta ya tafi sallah kina san ya taya ki aiki to kake bashi aiki kusa da lokacin sallah kamar mu yanzu wani abinci ma an aje sai an saka mishi a kwano ba zai iya debowa ya saka da kanshi misali ballan tana ce yayi wanke wanke na ai is unthinkable ko inji turawa hada gairu maqul a cikin irin al'adunmu shi za kare salafiya muke ba jama'a muna da limitation a salafiyan mu wannan fa salafiya tukunna kai da kake salafiya ka da kalasa ba kana da waɗannan al'adun kafin ka kai ga dan bid'a da zaka kyare shi cewa baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai a wani percentage zaka tsaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kira izuwa ga tausayi da yake cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wala yunzaqu fi shay'in illa shanahu bin abu a hankali ar-rifq tausayawa da bin abu a hankali baya shiga cikin wani abu sai ya gyara shi ba a cire kyautatawa kuma da bi a hankali a cikin wani abu sai abin ya lalace hadisi yana cikin sahih muslim daga Aisha radiyallahu anha daga kamar yadda muka ci jama'a bari in karanta mana lafazin hadisin mu ji shi Aisha take cewa ma da raba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadi, manzon Allah bai taba dukan wani abu da hannunsa ba, wala mar'atan bai taba dukan wata ƴa mace ba, wala khadiman bai taba dukan wani ma'aikaci ba, almajiri ko mai kai shara ko mai gadi ko aiki mai rike yara yadda yan boko suke daukan yan aiki din nan, su tafi aiki su kuma su dauki yan aiki. Zaka ga wata ce ta dukan yan mutane, an kawo yan mutane daga kauye ta bata ajiye yarinya ko bata iya kula da yaro ba dama, ta yi abin da ba daidai ba, in ta zo ta jibge ta iya sarranta. To manzo Allah baya wannan, ma daraba shay'an qattu bi yadihi wala mar'atan bai taba dukan wata ƴa mace ba, wala khadiman bai taba dukan wani almajiri ba. Zaka ga almajiran nan masu yawo suna ko dan kanzo, idan yana mota mata aiki ya shiga uku durin da ya kuskure. Illa an yujahida fi sabilillah, in kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi yayi wani duka, to a fagen fama ne a wurin jihadi, ya sari kafirai da makami. Wa ma nila minhu shay'un qattu fayantaqima min sahibi, ba a taba cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani abu ba, sai ya ce sai ya daufansa, ya ce sai ya rama dan ka mishi wani abu, ko ka bata mishi rai, ko ka cutar da shi, ko ka mishi wani abin da ba haka ya kamata kai ba, ya dau alƙawari yana jira ya samu damar da zai fanshi, bai taba haka ba. Illa an yuntaka shay'un min maharimillah, in kaga manzo Allah yayi fushi, to an taba wani abu ne daga cikin doka Allah, fayantaqima lillahi azza wa jalla, sai ya dau mataki a madadin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyi, jama'a wannan yana daga cikin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kamata lallai musulmi su koyi dashi. Ina ma da za a samu musulmai su dinga aiki da wannan irin tarbiya, da matsaloli da dama da ke faruwa a cikin musulmai da sun ragu a tsakankanin ƴan uwa da abokai da abokan zama da makwabta da dangi da ma'aurata da duk sauran mutanen da suke samun matsaloli. Dan ka lura rashin aiki da irin wannan ka'idojin ne, shine kowa aka mishi sai ya rama, intiqam, revenge, kowa aka mishi sai ya rama, mutane ba su da hakuri, yana nan yana jiran fursa dan ya rama ko mun karanta abin da aka mishi. Sannan muna da saurin duka, saurin dukan yaya, saurin dukan iyalai, wani ma a kasuwa saurin dukan dalibai da sauransu, kowa hannun shi zafi zafi yana son ya kai mari ya kai duka da sauransu. Yanzu ko da akan titi ne aka samu goge tsakanin ababen hawa, da an fito ba sai ga katti kawai sun baje da kokuwa, wani ya taba ma wani mota a cikin gusulo kawai ana fitowa, daga an yi zagi ɗaya biyu kawai sai kaga sun haure da dambe a yagari gawa ne, wani kuma a fasa mishi hanci. Sannan bayan ɗan lokaci kankani duk su fara haki, tunda ba su da training, ba ƴan wrestling bane su. Wannan irin abun kunya jama'a ha'ina, kullum ka bi cikin anguwanni da garuruwan mu kaga ana yin wannan abu, kaman ba mu da addini, kaman wasu maguzawa. Mutum kuma yayi ta fushi yana huci ana bashi hakuri, kaman wani hurtumin sa yaki hakura. Allah ya tsare mu. To Allah subhanahu wataala, kamar yadda muka ji mun ambata a waccan sura ta suratul nisa'i, a wuri ɗayan nan kadai aka ambaci duka din nan, wadribuhunna da aka ce, ko sai malamai suka tsaya suka kalli abin me yake nufi. Mun ji cewa annushuz shine mukhalafa ijtima'iyya ko mukhalafa akhlaqiyya, mace ta sabawa abinda aka sani a al'adance cewa mace na yi, muna cewa al'adance saboda bambancin al'adu daban-daban. Misali, yanzu akwai wurin da a al'adance an san mace na yin sirfe, to in take yin sirfe ta yi nushuzi. Akwai wanda kuma al'adance mata ba su san sirfe ba, kamar yanzu a barukoki irin da muke rayuwa matan yanzu ba sa yin sirfe, ba su ma sanya yake bosunsu. Amma in ka je ƙauye a yanzu da muke magana ɗin nan, za ka je ka tarar da mata suna sirfa geran da za a yi kunu na shan ruwa. To idan matar ƙauye ta ƙi yin sirfe ta yi nushuzi, amma matar birni tana da 'yanci ta ce ba ta yi sirfe ba, tunda ba al'adar birni ba ne. Akwai wuraren da misali mata ne ke zuwa su ɗauko ruwa daga kogi ko rafi ko burtsatse, to a nan mas'uliyyar ce. Amma irin wuraren da muke rayuwa, ko misali yanzu ka ɗauka a Abuja cikin gwarin fako area A ko wace ce ake ce mata ko zone kaza irin wannan dai angon na yan gayu dai yuwa kace mata take rayuwa nan ta fito ta ta debo ruwa dai yuwa to nan in muji yace mata tayi wannan tana da yancin ta ce ba za ta yi ba dan haka mukhalafa ijtimaiya dole sai an kalli cultural context ko kuma mukhalafa akhlaqiyya reni rashin mutunci kamar zagi ko zagin iyaye ko aibatawa ko musu akan gaskiya da sauransu duk waɗannan suna iya zama mukhalafa to idan miji ya samu kanshi mace tana yin wannan abin shine aka ce dauki wannan matakan akwai sabanin da malamai suka yi game da mas'ala tawawul ataf da yazo cewa fa'ibuhunna wahjuruhunna fil madaje wadribuhunna kaga wawul ataf baya nuni atkan tartib yana nuni ne akan kai mujarradul ataf cewa kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza yana da banbanci dan an ce fadribuhunna fa'ibuhunna thumma uhjuruhunna misali thumma idribuhunna sai an yi wannan sannan da yawancin sai an yi wannan sannan da yawancin to tunda yazo da atafi mujarradul ataf tsabaragin larabcin yana nuni zuwa ga halaccin a tsallake wani idan an ga ba zai amfani ba ba dole bane sai an bi su daya bayan daya haka wasu malamai suka fahimta wasu kuma suka ce a ko da yake wawun ataf yana nuni zuwa ga atafi mujarradi amma tartibin yana nuni zuwa ga lalle sai an bi daya bayan daya saboda zaka ga daga wanda yake da sauki ne zuwa ga wanda ya dan fishi tsanani zuwa ga wanda ya fishi tsanani gaba daya wa'azi ya fi sauki baki ne kawai ko ba haka ba sannan kuma abinda ke cikin kauracewa ya fi abinda ke cikin wa'azi na kamar an horar da ita horon da ke cikin wa'azi yana da sauki ya fi horon da ke cikin kauracewa haka horon da ke cikin kauracewa bai kai horon da ke cikin duka ba da haka suka ce ko da ike tartibin da wawun ne amma dai yanayin maganar na nuni zuwa ga sai an bi daya bayan daya wannan maganar ta fi inganci ta fi kama da siyakin qur'ani da haka dole za a fara yin wa'azi tukunna ba za ka tsallake wa'azi ka ce ai ba ta jin wa'azi ba za ka yi ta mata wa'azi so daya so biyu so uku in ya kama a kira wani mai wa'azin ko a sa cassette ko a ja aya alqur'ani a ja hadisi a nuna mata abubuwa na rayuwa da sauransu ai mata kwatanci da wasu mata wanda watakila ba su samu irin falalar ta samu ba wasu sun rasa miji wasu mazajen su sun rasu wasu kuma ga irin mazajen da sauransu duk za a iya mata wannan kwatancin halata ta hankalta ta dawo cikin hayyacinta in ba ta ji wannan ba sai Allah ka zuwa kan kauracewa shine mutum zai janye jikinsa daga mu'amala da ita gwargwadon hali kamar mu'amala in ka ki cin abinci kasancewa za ta ji haushi za ka iya ka ki cin abincin da ta dafa za ka iya kin kwanciya a makwancinta za ka iya kin kula ta kulawa ta aure da makamantansu duk waɗannan suna daga cikin wajiruhunna fil madaji idan wannan yayi mata to shikenan idan bai mata ba sai a wuce kan na ƙarshe din wanda shine muhallin niza shine magana akan duka din to malamai sun kalli wannan yanayi kamar yadda muka ambata suka nuna cewa dukan na farko tukunna ba duka ne wanda zai zama dukan kawo wuka ba duka ne na horo da haka idan an san ba za a ci muriyarsa ba to kar a fara in kasancewa an karan kwashe ta za ta rama to kar ka fara ko mun gane da akwai irin waɗannan marasa mutuncin a cikin mata kuma wata ta ji ka ƙarfi mahala ba ba haka ba to kar a zo labari ya sha bamban a ce wallahi na zo dukan ta ne ta ƙibari na buge ta ka fito da ido guda ɗaya a kumbure kaga labari ya lalace zaka dole sai ka daya ka kalli zai yiwu yawa an tambayi ibnu abbas kamar yadda ibnu jarir at-tabari ya fitar a cikin tafsirin sa afa rahmatullahi alaihi yace ya tambayi abdullahi dan abbas cewa meye ma'anar duka da aka ce ghairu mubarrih kala sai ibnu abbas yace bisiwaki wa nahwi aswaki da kake rike da shi kana ci abin nan sai ka kwala mata shi a kai ko a hannu ta dan ji zafi haka sai amma dai baki jin magana sai ka kwala mata shi ko pensir haka misali ko rankwashi ko tallaba keya ko mun gane shi ake nufi fa ya kamata mu fahimci wannan shine abin da kai ake nufi ba wai mutane yadda suke tsammani ko kuma yadda yake faruwa a aikace ba kamar yadda muka ji daga al-Imam al-Qurtubi idan ka bugi ƴan mutane ka ji mata rauni zaka biya daman zaka biya damages alƙali zai zo ya lissafa damages ɗin ka biya kuma zaka ga tunda muna rayuwa ne a rayuwa kamar ta dabbobi idan ka bugi ƴar mutane ta ji zafi to tana da yayi da kanne da kannin babarta wanda suke su ma halayen iskan gari ne an shayin haka za su tare ka sama dukan tsiya guda nawa kai a garin nan ba zai kirgu ba sai ka zo da masallaci daga sallar asuba suna nan sun buye a lungu da sandunan su kwakwala ma su kumbura ma jiki an yi irin wannan kowa zai iya bada labari halaka kai ma wata kila har da kai aka taba irin wannan dukan wata rana ko a ce an daukan mata fansa ai tana da dangi kaga wannan ba rayuwa ce ta al'umma ta san abin da take yi ba kamata yi ku kuma an muku irin haka idan ba ku yadda ba ya ku dangin mata sai ku je ku gaya ma hukuma cewa to ga abin da wane yayi dama kuma an dauki hotunan dukan da komai ko ku je ku kira lauya ku bashi dama ya shigar da ƙara ayi abin a shari'ance a cikin civil abin nan tsari amma ba daidai bane kuma ku je ku tarar mijin kanwarku ko ƴan uwarku kuma dukan tsiya ku ce ku rama mata ba daidai bane wannan daukar doka a hannu ne idan ba ku hakura ba sai ku rubuta ƙara ku kira lauya ko ku kira ƴan sanda a rubuta ƙara a kai wa alƙali a je a yi shari'a abinda shari'a ta kama ya biya ya ci zaman lafiya malaman fiqhu sun kawo wajen maganganu akan waɗannan bayanan zaka iya samun maganganu akai misali a cikin littafin Mawahibul Jalil wanda littafi ne na Malikiya sharhin Muktasarul Khalil ya tattauna akan wannan haka a cikin al-Imam abin nan Ibn Ashur a cikin tafsirin wannan aya yayi magana haka a cikin sawi mai taliki akan Jallalaini dishi ma ya kawo maganganu akan haka Ibn Abi Hatim a cikin tafsirin sa ya ruwaito shi ma ila yau daga Al-Hasan al-Basri cewa ya fassara duka din da cewa shine duka wanda ba zai battabo ba yace allazi la yatruku al-asar wanda ba zai battabo ba za a ji zafin shi a gatabo ba dan haka bai yuwa kamar yadda malamai suka ce bai yuwa mutun ya duka lil intiqa dan daukar fansa wannan har ga sauran mutane duk sanda zaka yi duka ko da makaranta ne ga dalibai ya zama kana yi ne da tunanin daukar fansa kai malamin da yaron yayi walefin sai kai ta'annati ba daidai bane saboda kamar da muka yi magana ran nan akan psychology na anger fushi idan mutun ya fushi ba ya iya controlling din abin nan dinsa wato hawas dinsa senses dinsa duk abin da zai abu ne wanda sai ya saba wa hankali duk da yake akwai daga sun faɗa cewa akwai alfanun da fushi yake da shi dan fushi daga cikin alfanunsa shine zai baka dama ka faɗa abin da kana cikin hayyacinka ba za ka faɗe shi ba za ka huce fushi ga magari idan mutum ya fushi zai faɗa abubuwan da hankalin shi na jikin shi ba zai faɗa ba to kaga yanzu yayi abin nan self expression yana daga cikin alfanun fushi amma dama fushi shi matsalar shi shine duk sanda mutum ya fushi to yana da tunanin yanzu ya kamata ya aiki da ƙarfi sai har maganar shi zaka ji ta da ƙarfi zai sa hannu ko makami ko duk abin da ya dauka to ba daidai bane mutum in ma zai hukuncin yayi sa'ad da aka yi laifin sai ka bari sai ka huce daga baya sai ka mata wannan hukuncin sai washe gari sai ka cafke taka cewa na kama jiya me kika yi a cikin nutsuwa ko mun gane amma idan sanda abin ya auku ne zaka yi to akwai yiwuwar a samu matsala dan haka a takaici jama'a abinda wannan karatu yake nuni zuwa gare shi shine cewa aslan abin ya halasta amma akwai dawabit daga cikin abin da ke nuni zuwa ga babit din shine abinda al-Imam Abu Dawuda ya ruwaito rahmatullahi alaihi daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu cewa Umar yace a cikin riwayan cewa ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi lallai mata suna yin tsagiranci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan sun yi a hukunta su shikenan sai mutane su kuma suka yi mummunan fahimta makaratun suka je suka yi ta dukan mata dan farko abinda manzon Allah ya ce shine la tadribu ima Allah kar ku dinga dukan mata bayin Allah yace mutum ba zai ji kunya a ce da safe bigima tarsa kuma idan dare ya zo ya rungume ta yace yana so ya kwanta da ita ba ai ya kamata a ce ya ji kunya in dan kunya ne shi shine da mata suka ji haka su kuma sai suka zake su kuma wajen rashin mutuncin shine sai Umar particularly sai ya zo ya kawo wannan ƙara da ya kawo ƙara sai manzo Allah ya ce to idan sun yi a hukunta su shikenan su kuma da aka je hukunci sai aka yi hukunci sai ya wuce kima shine sai manzo Allah ya ce laqad atafa bi baiti ali muhammadin bi ali baiti muhammadin nisa'un kathirun yashkuna azwajahunna mata da dama sun zo suna zanga zanga a gidan nan suna kawo ƙaran iyalansu sai manzo Allah ya ce laisa ulaika bi khiyarikum waɗannan mazan masu dukan matansu to ba sa cikin mutanen kirki a cikin ku mutanen banza ne a cikin ku ba mutanen kirki bane kaga wannan yana nuni zuwa ga halaccin ba halacci bane mutlakan na ai duka kawai haka sai an bi waɗancan ka'idoji sai an bi waɗancan dokoki kuma sai an ga cewa dukan zai zama ya halasta zai zama zai kawo gyara to a yanzu a zamanance jama'a akwai wata mas'ala da ta taso tun shekarun baya akwai conventions da aka yi na kasashe na kasa da kasa da wasu abubuwa da suka faru wanda suka haifar da dokar kare yancin yara da mata child right child and women right act ko kuma abinda yake cewa abinnan Allah wadare da aka hada da shi aka yi a duniya gaba daya a cikin wasu international conventions na mata da yara aka yi Allah wadare da abinda yake cewa domestic violence shine cin zarafin iyalai a gida ƴaƴa da mata da sauran waɗanda suke karkashin mutum wasu daga cikin turawa ko masana ko ƴan boko sun yi kokarin su alakanta abinda ke faruwa a cikin wasu al'ummomi kamar irin namu da musulunci kokarin cewa ai musulunci ne ya halasta haka idan muka kalli waɗannan bayanan da ire-iren su in ka je karanta zaka gane lalle ba musulunci ne ya halasta ba abinda mutane suke suna yin shine gurgurdan al'adunsu da kuma irin tunaninsu wannan kuma baka iya raba mutane da asalin al'adar su dare guda sai idan ilimi da kimiya da fasaha da fahimta addini sun shiga mutane yadda ya kamata sune suke canza musu tunani su bar wasu da dama daga cikin al'adun da suka taso akai amma ba kuma mutane ba sa rabuwa da al'adun su yana da matukar wahala to daga cikin abubuwan da waɗanda kuma suke musulmai kamar a kasashen Larabawa musamman anan North African countries irin Misra da Morocco da Algeria da Sudan da makamantansu su kuma an samu malamai ne suka bada fatawoyi akan halaccin abin da ake cewa taqyidul mubah akwai mas'ala ce a cikin usulul fiqh wanda al-Imam Shawkani daga cikin malamai ya tattauna akan ta a cikin littafin Irshadul Fuhul ila ilmi al-usul da shi da makamantansa sun tattauna akan mas'alar da ake cewa taqyidul mubah wato abin da yazo halas yanke gwamnati ko hukuma ta sa mishi wani ka'ida ta ce to kada wani da wani su ko kuma wani da wani dole sai sun yi shi ko mun gane misali yanzu halas ne yin aure fiye da daya mubahi ne to sai gwamnati ta ce to daga yanzu ta ce duk wanda ya shekara 45 dole ya mata ta biyu ko ta uku ko ta hudu misali to kaga ta kayyade mubahin da yake budadde ko kuma ta ce to yanzu ba ta halasta wa kowa yin aure fiye da daya ba dole kowa ya tsaya a daya at-taqyid bil ijab ko at-taqyid bil hirman da ana ce mishi taqyidul mubah to abin duk da yake ya halasta fil jumla amma akwai ka'idoji shine na farko sai mun fahimci cewa mubahi iri biyu ne akwai al-mubah bil bara'atil asliya akwai kuma al-mubah bin nafs akwai abin da yake ya halasta ne ta hanyar al-bara'atil asliya dama can halas ne kaman fadin Allah misali uhilla lakum at-tayyibat an halasta muku duk ababe masu dadi duk abin da za ku ci ku ji zaki ko ku ji gardi ko makamantansu duk sun halasta babu inda aka ce a ci gyada ko a sharake ko mangoro babu amma suna cikin tayyibat ne dan adam ya gwada yau da gobe ya ji in ya ci yana jin daɗi ko sai ci gaba da ci to tayyibatu kenan wannan halal ne bil bara'atil asliya mutum ya je duk garin da yake zauna ya je duk inda ya ga dama ya zauna a garin da yake so ya tashi daga wannan garin ya koma wancan wannan ma halal ne bil bara'atil asliya tunda aka yi duniya a haka yake akwai kuma halas bin nas, kamar yadda nasi yazo yace ku auri mataye biyu biyu uku uku hurhudu, kamar yadda nasi yazo yace ku ci daga layyarku, misali ku ci daga hadayarku, wannan mubahi ne bin nas. To duk abin da yake mubahi bin nas a ka'idar malaman usul fiqhi ba a iya kaidin sa, baka kaidewa kace to banda wani ko wani dole sai yayi, domin wannan zai zama shar'antawa mutane abinda Allah bai shar'anta bane. Saboda kuma ayoyi sun zo suna nuni zuwa ga inkarin haka, kamar fadin Allah misali am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, misali haka, misali fadin Allah subhanahu wataala qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faj'altum minhu halalan a haraman wa halalan, Allah ya saukar da arziki sai ku ce kaza ya haramta kaza ya halasta, qul Allahu azina lakum am ala Allah taftaru, tambaye su Allah ne ya halasta mu ko kuwa kuna wa Allah ƙarya ne. Da haka misali yanzu babu yadda za a yi a wayi gari ya zama daidai, misali a ce gwamnati ta sa mutane doka cewa ta hana auren mace fiye da daya, ko ta sa doka cewa duk wanda ya shekara kaza dole auren shi ya fi daya, ba wanda ya sai ya wannan duk wanda ya aka ya canza kaida da Allah ya ba ya saka. Shi sa muka lura shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan magana tunda Allah ne ya ce wadribuhunna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce a daina dukan ba, sai ya sa kaidoji ko yace wanda yake yi ba zababbe bane, ko mun fahimta? Saboda Allah ne ya halasta, yadda mutane suka kai ga suna ganin wannan abun ba haka ya dace ba a tunanin su, to ba su isa su canza ba. Saboda Allah ne yake da wannan ƴancin shi kadai mahalicci na halastawa da haramtawa, da haka ba daidai bane. Amma misali akwai al-mubah wanda yake bil bara'atil asliya, to hata irin wannan din malamai sun yi maganganu cewa na farko za a iya canza mubahi idan ya zama akwai darar a cikin sa. Alal misali a kafa doka a ce duk wanda yake da cutar AIDS ba a yadda ya auri wanda ba ta da cutar ba, ko wanda yake da cutar kuturta ba a yadda ya auri wanda ba ta da cutar kuturta ba, saboda katange yaduwar wannan cututtuka, to wannan ya halasta. Kaga yanzu wannan an yi kaidi ne ga wasu nau'in mutane, ba kaidi ne am ba, wasu nau'in mutane wanda idan an bari sun ci gaba da cakuɗeɗeniya ta aure da waɗanda ba irinsu ba, to za a samu darar a cikin al'umma. To wannan kuma na ƙarƙashin ka'ida amma na ad-dararu yuzal, da kuma darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ko kuma gwamnati misali ta ce to duk wanda ya shiga aikin soja, yanzu wannan ya shiga aikin soja yana karkashin hukuncin gwamnati, ta ce ba ta dai aure biyu ba, saboda aikin da yake ba zai iya kula da mata guda biyu ko fiye da biyu ba, to wannan ma zai iya halasta. Amma akwai sharuɗa, zamu zo mu ji sharuɗan daga malamai. To wannan al-mubah kenan wanda yake bin nafsi, wanda san ba zai halasta wani ya canza shi ba. Akwai al-mubah bil bara'atil asliya, shine kamar yadda muka faɗa misali zama a ko ina inda kaga dama a duniya ya halasta, amma sai aka zo aka yi dokoki aka ce to kowa ya zauna a ƙasar su ko jihar su, in har zai shiga wata ƙasa ko wata jiha to sai ya nemi takardar shiga wannan ƙasa, wanda za a bashi visa ko tarhis, a bashi damar shiga, kuma a bashi kwanakin da zai. To tunda duk mutanen duniya sun yarda da wannan, to annasu ala shurutihim, karo ne ce ai Allah ya ce inna ardi wasi'a, ni ba ruwana, in zan je wata ƙasa ba zan nemi visa ba, ba zai yi kai haka ba. To yanzu dauki misali almajirai da suke yawo a gari, ai asali kowa na da yancin ya buru garin su ya zo na gari ya ce zai karatu ko ya nemi arziki, ba haka ne yake kawo almajirai ba? To amma sai aka lura misali suna kawo wasu barna a wasu garuruwa ko, to gwamnati tana da yancin ta ce ta hana duk wani mutum da zai zo wani gari yana yawon bara ko yana yawon almajiranci ko kolo, ta hana shi sai bisa sharuɗa kaza, misali a sa wasu sharuɗa a ce sai in shekarun shi sun kai kaza ko ba su wuce kaza ba, ko sai in malamin da zai karantar da su yana da lasisi na karantarwa, kuma kada yaran su wuce yawan kaza a makaranta kaza, irin da ake makarantun boko, ba ministry tana regulating makarantun boko na private schools ba, to da kamata ya ce su ma almajiri akwai regulatory body da ke kula da su ko a ce akwai wani desk officer a ministry of education da ke kula da makaranta almajiri dan ai regulating abubuwan da suke misali to ana da yanci yanzu wani gwamna ya ce bai da almajiri su shigo garin shi ba ko bai da masu bara su bara a titunan gari ba duk da asali ya halatta su fito ba su nemi arziki ya halatta asalan bilbaratul asliya amma saboda wata maslaha za a iya hanawa irin wannan to suna nan da yawa zaka dauki a irin wannan ne kamar yadda wata rana mallam yake mana kwatanci ana Allah ya gafarta mishi kiliya hannun dama da yake da mota ai asali ya halatta duk inda kaga dama ka bi da motarka bilbaratul asliya amma sai aka saka dokoki saboda zama lafiya aka ce to masu tafiya su bi nan masu dawowa su bi can to ba za ka ce kai ba za ka bi wannan hanya ba dai kake so ka bi in kai haka ka saba ma civil laws kuma kai laifi dole ka bi yadda tsarin yake haka ka'idar speed limit da za a ce titi kaza ayi tafiya 60 km per hour ko 70 ko nan 20 km ne per hour ko a ce nan ba a overtaking nan ba a yin kaza nan ba a yin kaza duka irin wannan dokokin ne taqayidul mubahi ne wanda yake karkashin bara'atul asliya saboda maslahar al'umma a karkashin haka ne gwamnati za ta iya cewa to duk wanda ya shiga aikin soja ne sai ya saka kaya iri kaza uniform din soja ba yadda ya sa kayan gida ba ba yadda ya sa kayan gida ba sai ya sa kaya iri kaza uniform rana kaza ya sa uniform kaza rana kaza ya sa uniform kaza shi ma ai kaga mutum yana da yancin asali ya sa duk kayan da ya ga dama duk laurin da ya ga dama matakan sharaba ta haramta ba amma sai gwamnati ta yi kayi ta ce to sojoji su sa kaya iri kaza yan sanda su sa kaya iri kaza lauyoyi su sa kaya iri kaza likitoci su sa kaya iri kaza duk waɗannan ma'aikatanta ne amma gwamnati ba ta ce yanzu mu fara hula mu ma dole sai mun saka iri kaza ba ta yi saba ko ce sai mun saka jahula ko sai mun saka bakan hula ko kuma kada a gan mu sai da hula duk ba wanda ya sai wannan saboda zai zama taqayidul amine amma idan taqayid ne ga wasu ta'ifa na mutane da suka daukawa kansu wani aiki ko wani sharadi to wannan ya halasta kuma shine ya bada halastin a ce ma'aikacin gwamnati yazo ya fito karfe kaza kuma kai ya tashi karfe kaza amma kaga ƴan kasuwa da sauran wanda suke da sana'o'i masu zaman kansu kowa sai san da ga dama zai fito ko ma'aikacin gwamnati dole su fita karfe 8 su dawo karfe 4 ko a gurgurdan yadda su suka yadda da su da gwamnatin idan muka lura tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan ya sha faruwa alal misali in ka dauki mas'ala ta hani game da aje nama na layya fiye da kwana uku asali bilbaratul asliya ya halasta ka aje nama ko ka aje dukiyarka ko abincinka iyayen da kaga dama sai annabi yusuf san aje har shekaru qur'ani ya bada labari ko yawa to amma sai aka zo sai manzo Allah ya ware naman layya yace kada wanda ya aje kwana uku to wannan yayi taqyidul mubahi ne wanda yake mubahun ne bilbaratul asliya kuma yayi ne saboda wata manufa ne manufar shine saboda kada talakawa ya zama ba su samu masu kuɗi kuma suna da shi da yawa amma daga baya kaga ayan halasta cewa to tunda yanzu kowa na iya layya an samu wadata to ana iya ajewa to irin shine wannan Umar dan Khattab radiyallahu anhu a zamanin sa yayi kaidin mubahi wanda yake ma mubahin ba mubahi ne bi ba'atul asliya amma mubahi ne bin nafs ga wasu bangaren mutane shine ya hana manyan sahabbai auren mata kitabiyat mata ahlul kitabi Huzaifatu dan Yaman ya aura kamar yadda ya tabbata a cikin kissarsa haka Talhatu dan Ubaidillah ya aura Umar ya hantare su Umar ya rubuta wa Huzaifa wasiqa a can inda yake kasar Sham na ji ka aure wata mata kirista ka sake ta idan ka ga sako na ka sake ta sai dawo Umar wasiqa da reply yace a haramun hi yace ko ta haramta ne zan kai rade yace a bata haramta ba amma kai kana babban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin manyan sahabbai na kurkusa da manzo Allah a ji labarin kana auren mace kirista ai kaga baka zama na abun fadi kuma zaka koya wa ƴan baya cewa su ta yin haka sai ƴaƴan mu na musulmai su rasa maza ƴaƴan kirista su samu maza yace to duk da haka ni bazan sake ta ba ina nan akan asali cewa ya halasta sai to shikenan ka rike ta haka suke da Talatu dan Ubaidillah ba Umar yayi kokarin hana wannan saboda maslaha to da haka babu za a iya yin irin wannan idan gwamnati ta ga cewa dacewa cewa bai kamata a ce manyan ƙasa suna yin kaza ba ko mutanen da suka kai shekaru iri kaza a gansu suna yin kaza alal misali yanzu ai kaga a bisa ka'ida gidan giya da yake gidan barnawa ba a bisa ka'ida a Najeriyance akwai age limit idan shekarunka ba su kai kaza ba bai halasta ba ka shiga gidan giya ba ban san ko masu gidan giya suna aiki da wannan ba wallahi alam taba akwai shekarun da in ban kai ba za a halasta ma ka sha ba to kuma akwai shekarun da in ka wuce su ma akwai abubuwan da ba a halasta ma ka siya ko ka sha har magunguna duka akwai wannan a civil law din Najeriya amma aiki da su ne fa kasar Najeriya wata kasa ce ta musamman to haka Umar yayi kokarin yin taqayidul mubah na sadaki wa atun nisaa saduqatihin Umar yazo ya hau kan mambari yace to sadaki yayi tsada aure yayi wahala daga yanzu duk wanda zai aure na sa sadaki dubu kaza sai wata mata a can baya ashe mahaddaciya ce ta san alqur'ani ta karanta ita ce kai Umar ka shiga haƙin Allah ka shiga haƙin yace me ya faru Allah ya ce kaza ta dinga ja mushi ayoyi shine Umar hankalin shi ya tashi yace oh duk mutane suna da ilimi Umar ne kawai jahili haka yace hadisi ne wannan al-Imam Abu Abdullah al-Hakim ne saburi ya ce mutawatiri ne mai wannan kisa daga Hakim a cikin littafin sa na usulul hadis al-ma'rifatu ulumul hadis so to da haka gwamnati na iya yin taqayidin abubuwa iri daban-daban irin waɗannan me ya kai mu ga wannan magana shine anan Najeriya anan kasashen wasu daga cikin sarakuna da mutanen da suke kokarin su nuna kulawar su da al'ummar su da kuma wanda suka shiga cikin kunci da damuwa sakamakon irawun da suke faruwa da mutane na domestic violence maza suna dukan mata suna wulakanta su saki barkatai sakin ƴaƴa su tafi barace-barace a wasu garuruwan ma ba sai an kai su wani gari ba ba wai sai an kai su almajiri ko dan kolo ba a'a a garin da iyayen su suke idan magariba ta yi kawai sai a ba su kwanuka a ce ku tafi bara ana yi a nan ƙasa da safe a ba su kwano a ce ku tafi bara wataƙila wasu mu sun taɓa cin karo da sun ka tambaye su za su ce maka su ba almajirai ba ne amma kuma suna bara yara 'yan shekara 6 5 7 8 duk wannan yana daga cikin child abuse da sauransu to sai aka zo aka yi daftarin dokoki wanda aka yi kokarin aiwatar da su amma saboda yadda muka saba hayaniya a ƙasar nan sai abin ya zama rigingimu a shekarun baya aka yi ta suka da counter suka aka yi ta fitina dole aka aje wannan daftarin aka kuma yadda yake ba zai aiwatu ba saboda mutane sun same tsama amma kuma jama'a a hakikanin gaskiya a cikin daftarin ni na karanta shi wanda musamman masautar Kano suka draftin akwai dokoki wanda suke masu kyau ne dole mu musu wannan adalci akwai abubuwan da inda za a aiwatar da su tabbas za su taimaki al'umma akwai kuma wanda suke san sabawa shari'a to da kamata yayi sai a zauna a ilmance a nemi malamai su gyara to shine sharuɗan da malamai suka kawo kamar wannan malamin gashi Ahmad Khalid At-Tahhan da yayi wata makala ga ta Nurus Sabah fi fiqhi taqayidil mubah malami ne mutumin kasar Makka wannan makala ce ne print ɗinta daga internet a ciki ya tattauna akan sharuɗan zan zo karanta mana su sharuɗan taqayidil mubah din daga cikin sharuɗan akwai wajibi ne a nemi malamai masana ilimi da rayuwa su bada fatawa akan cewa to ya halasta ai haka din su bada fatawa ba kawai shugabannin da zaran sun ga suna son abu kawai su ce a bari ba ma'ana idan ana so yanzu ai taqayidi a ce shin a daina yawon almajiranci da almajirai suke ko a daina to kada gwamnati ta ce za ta hana tunda ya zama al'adar mutane ta kira malamai masana duk wanda yake da alaka da abun malaman allo din malaman masana education masana psychology wanda suka san tarbiyyar yara da waɗanda suka goge a harka a tattauna ba laifi bane ba asara bace in za a yi watanni a saka su a hotel a ba su ɗakuna a ba su allowance sai ta tattaunawa suna ƙarawa juna sani haka ake a ƙasar Makka inda aka san darajar addini in za a ba da fatawa kwaya ɗaya a lajaratul da'ima sai su yi wata 6 suna mitin za su je kawai a kama hotel gaba ɗayan shi kawai su zauna ba abin da za su dinga yi in banda semina da maƙala da za su dinga gabatarwa kafin daga baya su ce to ga ƙarar ɗinsu shi sa kafin ka yi warwar maganar su ba ƙaramar aiki ba ne to a zauna a tattauna a ga me ya kamata a yi na farko dai ba za dai a ce a hana karatun Qur'ani ba zai yi ba amma ya za a yi a gyara yanda ba zai zama irin wannan abun aibu abun kunya ba sai a yi wannan gyaran to malamai su shiga to da haka a cikin dokokin akwai abin da yake mai kyau ne akwai abin da yake kuma ba mai kyau bane alal misali kamar da muka ambata ba wanda ya isa yin musulmi kaidi cewa ka yafi da hudu kawai ba wanda ya isa wannan ba wanda ya isa a inda ake dai ai al'adun su ne kamar da muka ambata ai ana kula da al'adu na mutane yanzu mu nan al'adun mu akwai mata suna girki a gidaje amma akwai al'adun da mata sun daina girki gaba daya ko kasan maka kaje ba sa yin girki idan lokacin cin abinci kawai sai dai a dauki kwanuka ba ma a daukan kwanuka za a je a siyo ne kawai a irin abin da ake cewa take away a kwalaye da robobi da sauransu in an ci kawai a watsa a dustbin to kaga irin nan bai yiwuwa ka ce ka je ka siyo cefa ne ka kawo mace ka ce ta girki in bata yi ba ka ce ta yi nushuzi bai yiwuwa saboda ya fita daga cikin al'adunsu ba sa yin wannan abu yayin da mu kuma a nan misali da za a ce gidanka ba a girki kullum siyo abinci ake sai a hana ka aure a ce ai na yaushe za a rayu akan abincin siyarwa bai da albarka ba ka muke kudurcewa ba bai da albarka yake cewa Allah ya tsare mu to mas'ala game da taqayyudul mubahi gashi abubuwan da malamai suka kawo na farko akwai muwafaqatu shar'a dole ne ya dace da shari'ar musulunci kai sabawa asalin shari'a kai sabawa asalin abin da shari'a ta halasta abu na biyu akwai muwafaqatu maqasidish shari'a ya dace da abin da zai zama maqasid manufar shari'ar musulunci shine kiyaye mutunci mutane kiyaye addinin su kiyaye dangantaka zaman lafiya abin nan al-masalih da sauransu waɗanda ake ambata a cikin usul fiqi sannan na uku shine an yaquma alaiha ahlul ilm ya zama malamai ne za su shiga cikin abun ba jahilai ba galibi shuwa gabani waɗanda suke da makaman siyasa da sauransu ba su da ilimi cikakke ko da ba jahilai ne kinni ba amma ba su da kwarewa irin wanda malamai mutakhassisuna suke da shi to da haka dole ne sai a nemo malamai masana lauyoyi waɗanda suka san abin da suke a cikin ilimi na shari'a waɗanda suka san abin da suke a cikin ilimi na tarbiyya farfesoshi su zo su bada gudunmawa wajen tsara ya za a irin wannan dokokin sannan sai kuma mura'atul maslaha al'amma kula da maslaha wadda take ta shafi kowa da kowa wadda za ta shafi mutane duka ba ta wasu bangare kadai daban ba sannan akwai kuma at-taqayyid yakunu lid-darurati faqat za a yi wannan taqayyidin ne kawai dan larura ba a yi shi har abada ba idan larura ta buƙatar da mutane zuwa ga wani taqayyidi to sai a yi amma kar a ce har abada an canza wata doka shikenan kuma ta canzu har abadan abidina wannan sune sharuɗan da dole sai an bi su kafin a iya taqayyidul mubahi amma in ba haka ba to ba za a ce kawai an canza wani abu mubahi an maida shi ya zama wajibi ko an maida shi ya zama haramun ba ba za a yi haka ba to shine wannan abin da yasa ba za a canza wannan fadin Allah da yace wadribuhunna ba a ce haramun ne dukan mata duk wanda ya faɗa haka yayi ma Allah ta'addanci amma kuma dole an zo magana ai fassara da sharhin cewa ga abin da Allah yake nufi saboda ga yadda salaf suka mu'amalanci wajen ga yadda suka fassara dan haka a takeice khulasa shine na farko ya halasta mutun ya horar da matarsa ko dan sa ko bawan shi ko kanin shi ko wanda ke karkashin shi har horo na iya kaiwa zuwa ga duka amma dukan ga irin yadda shari'a ta ce kar ai mutun dukan da za a ji mishi rauni ko a illanta shi ko duka wanda zai zama ba zai haifar da da mai ido ba amma babu laifi idan hakan ta buƙatu yanayin ya buƙatu zuwa ga haka babu laifi ba zai yi a canza wannan ba amma kuma wanda ya hakuri ya kin dukan to a wurin Allah yafi alheri yafi zama mutumin kirki fiye da wanda yake dukan dan haka idan kana so ka zama mutumin kirki mai alheri ka zama ka bi tafarkin magabata na kwarai shine kar ka zama mai dukan mata kar ka zama mai dukan mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba zuwa neman aure ya hana a ba mutumin auren saboda an ce yana duka ga yanan hadisin wannan mata da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane uku suna neman aurenta akwai Muawiya akwai wani akwai wani manzo Allah ya ce amma Muawiya tufassulukum Muawiya ne talaka ne amma Abul Jahmi fala yadau asawu an atiki Abul Jahmi kuma mugu ne mai dukan mata kaga manzo Allah ya ce kada a bashi aure saboda muguntar shi to kenan kaga ashe yana daga cikin halayen da za a yi hana mutum aure to kuma yana daga cikin halayen da kenan zaka iya neman a sakan maka yakka ko kanwaka idan mijinta mai duka ne za a iya dan duk abin da zai hana a yi aure tun farko to zai kuma zai bada dama kuma a nemi saki ko kulli ina fata mun gane kamar yadda idan misali mutum bai da sana'a yi bai kamata a bashi aure ba ko to haka haka wayi gari an san shi azzalimi ne mai duka an ji labarin matan shi na baya dukkan yadda yake dusu akwai mutumi da muka taba samu labarin ya kulle mace a toilet ya dinga bana sai da ya bari ta cire kaya tana wanka ta riga ta gama shafa sabulu a jikin jikinta kawai ya shigo toilet din kawai ya kulle su a ciki su biyu ya dinga tsala mata bulala da kyar makwabta suka kwace ta to yanzu wannan yabo ne ma wurin ai gidanku kar ku bashi kar ku sake ku bashi in kuka bashi kun zalunce ta din yadda ya kai da dadin baki kada bashi aure sai in ya rubuta undertaking cewa ba zai kara ba Allah shi kyauta Allah ya samu dace to sai mu je gaba inda malai yake cewa wa minha an yaqula sumtu ramadana kullahu aw qumtu al-layla kullahu daga cikin abinda ba a so mutun ya dinga fada yace sumtu ramadana kullahu nayi azumin ramadana gaba dayan sa aw qumtu al-layla kullahu ko kuma nayi tsayuwar dare gaba daya wannan ya zo a cikin hadisin Abu Dawud ne wanda ya ruwaito shi daga sahabi Abu Bakara amma akwai anana ta Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri da ka isnadin bai tabbata ba sai dai wajen sharhi malamai abinda suka ce shine idan ka kalla ai Ramadan kwanaki 30 ne wunin su da daren su to kaga a cikin daren ba a azumi ana cin abinci da haka karkace nayi azumin Ramadan duka haka qiyamul lailin da kai na dare ba duka dare ne daga faduwar rana har zuwa fito alfajir kai qiyamul lail ba sai zaman magana in kana fadanta kamar ta saba wa hakika akwai wanda suke wannan fasara akwai wanda suke fasara kuma cewa saboda asali Ramadan ma'anar Ramadan shine wahala kunci shan wuya zafi to karkace nayi azumin zafi dukan sa to amma dai al-Imam al-Bukhari hababuka yayi akan maida martani ga wadannan ya kawo kuma hadisi wanda suke nuni zuwa ga halastin haka saboda manzo Allah da kanshi ya ce man sama ramadana dan su cewa suke sai dai kace sumtu shahara ko ayyama ramadan bukhari ya kawo hadisi man sama ramadana imanan wa hisaba yace ya halasta fara da haka ya halasta jama'a kuma wanda yake cewa nayi azumin ramadana ko nayi sallar dare yana fada a cikin maganar sa shi yasa abin da yake nufi masu ji ma kuma sun san abin da yake nufi inda mutum zai ce ayyo an wuna ana shagalin biki a angwamu duk wanda ya san abin da ake kira da suna biki kuma ya san ma'anar wuni ana yin abu ya san ba wai kawai rana na fitowa shikenan a kafa bikin nan ba a dakata ba har sai da ta fadi ba haka bane yana nufin dai an yi biki kuma an dade ana yi ko in yace ai mun wuni yau muna meeting ne ta yi awa 6 kawai suka yi a cikin wuni ko mun wuni muna tafiya ta yi wani bangare ne na wunin akai tafiya duk wannan yana cikin itlaqil am wa iradatul khas yana cikin abinda sananne ne a harshen larabci da sauran harsuna wanda suke rayayyu dan haka babu laifi ana iya fada haka musamman saboda hadisin bai tabbata ba wallahu ta'ala a'lam faslun na'am eh a wannan ba taqaidin mubahi bane ai su sun fassara asalin ma'anar wajen ne eh eh ba ta kailu mubahi bane kaka wannan fasara ibnu abbas ne ba fasara ce daga ibnu abbas kai ka ce nassin ya ce ayi mene nassin bai fadi irin dukan da za a yi ba ya dai ce wadribu hunna ko to sai kuma aka samu fasara daga sahabi ibnu abbas da fasara daga tabi'i hasan al-basri suka ce da kaza sun yi kwatanci ne to yi mu kuma a yanzu zaka iya cewa misali da takalmi misali ka kara akan aswaki kuma kamantansu amma dai ba za a halasta duruna ko palm belt ko belt irin na yan sanda din nan ko ka tokare ta da irin takalmin nan irin na yan nako misali mai rabin jikin shi ma karfi ne ba za a halasta wannan ba gaskiya saboda Allah ko kuma ka dauki katako ko ka ce bari ka daura kalli ka dunkule hannunka
kaga duk wannan ba zai halasta ba saboda wannan tabbas zai Ibrahim zai ji mata rauni kuma ba rauni yake so ka ji mata ba kaji kuma aka ce asali ma fa ko shi kanshi na aswakin da zaka hakura shi ma yafi da zaka hakura karkai dukan shi ma da yafi shi kanshi na aswakin na'am ko makaranta ai mun karanta a nan a jin ka zo a latin ko a makaranta duka da ake a makaranta ba daidai bane ba daidai bane ai ta dubga ayyan mutane wallahi ba daidai bane ni anan an sha yin wannan musun da ni anan makaranta ko a wajen wasu meetings an nuna cewa ai sai an yi duka yaran ba su jin magana akwai hanyoyin da za a biya ra su ji magana akwai hanyoyin da za a biya ra su ji magana ba sai an musu irin wannan dukan ba irin wannan duka da ake a fasa wani kafa a fasa wani ido wata rana ma an karya wata hannu da sauransu duk irin wannan ya sha faruwa a duk makarantar da kaje irin wannan yana faruwa hadda ce ko islamiya ko makarantar boko kuma yanzu iyayen da suke bala'in san yaya guda nawa aka yi rikici a zo da dan sanda ko kuma uban ya zo ya kama malamin da kukuwa ba an shayin haka ba duk me ya jawo wannan tun asali ba abu abin da ya kamata ba shine itikadin da muke da shi cewa dole sai an yi duka sannan za su bi ya kamata mu san cewa ba dole sai an yi duka ba akwai hanyoyin horo da zaka yi ma yaro ko mace fada musu magana wanda za ta zama ta aibata su ko ta kunyata su ko kuma in ya kama dukan to a tsaya iya wanda shari'a ta halasta shine kai zama mubarrih din kuma kai ya wuce bulala goma idan ya zama ta'aziri shine kamar wanda yayi wani laifi misali a makaranta a ce yaro yayi wani laifi mummuna a makaranta amma mujarradin kin kawo hadda wannan fa ba laifi ne mummuna da har za a ce za a buge shi ya kamata mu gane wannan eh shine punishment na wani laifi mummuna wani capital offense misali a ce ya zagi malami ko ya lalata wani abu na makaranta kama a ce ya fasa lantarki ko ya fasa wundan aji ko makamancin haka kaga wannan is a capital abin na offense to za a yi mishi ta'aziri dan saura su ji tsoro to wannan na yi mishi bulala kwaya uku hudu ko biyar ya halasta wannan ita ma ghayr mubarrih ita ma amma kawai malami da bulala a aji yana ta yawo yara ba sa kallon shi ba bulala kawai suke kallo da yayi haka kawai duk su kauce haba psychologically ma kana cutar da su gaskiya ya kamata malaman islamiya da malaman allo da malaman komai su tsaya su yi wa kansu adalci wannan ba daidai bane saboda shari'a Allah bata zo da wannan ba a education ma an ce babu kyau a cikin munafikun da suka yi education ai ko an ce babu kyau ko ba a ce babu kyau ba an ce babu kyau amma kuma sai kaga an zo ana yi din supervisor ma zai gaya maka bayan ya karanta muku a azin education cewa ba kyau amma sai ya ce maka fa mayaran mu fa sai da bulala to kaga shi ma ya bata karatun to a dai bincika misali ya kamata dai a ce an yi wani research scientific wai da gaske ne yaran mu sai da bulala za a yi wannan field research ka ya kamata a samu wani a education psychology ko child education ko school administration ye undertaking wani thesis phd ko wani group of researchers da gaske ne wannan notion din da muke da shi cewa yaran mu da matan mu sai da bulala da gaske ne da mun dauki abin da muhimmanci abin yi ne wannan za a iya daukan makarantu a garin Zaria ko Kano ko Sokoto ba ɗayan samfur a je ai ta bi ana bi wata shida shekara guda kana collecting data sannan a zo ai dirasan wannan data za a iya kaiwa ga conclusion din cewa eh da gaske ne to idan ya zama da gaske ne to yanzu muna da exception kenan sai mu ce to mu Africa gaskiya sai da bulala sannan mun yi conclusion ne scientifically idan kuma ba da gaske bane kaga daga nan sai ai debunking wannan notion din amma dai haka muka taso da wannan aqida cewa sai da bulala yaro sai da bulala mata sai da bulala duk mun da kiyaye mutane ba kankari ba a islamiya mu ma an dake mu yanzu da wuya a cikin mu nan wani bai da taban duka na islamiya ko na malamin allo cewa yake ma idan jini ya zuba to wuta ba ta ci wajen ba malamin allo islamiya ya buge ka idan jini ya zuba to wurin ba shi ba wuta haka ake ga mutane aina wannan karatu yake so abu ne wanda yake kawai mun riga mun saba da shi ni ban san yadda za a yi da shi ba gaskiya yana bukatan serious research akai na'am eh To idan aka yi waɗannan abubuwa an yi wa'azi bai yi ba an yi kauracewa bata yi ba kuma an kai ga daukar mataki na duka ko kuma mutum ya dauki azima din ya dauki al'afdar ya ce shi ba zai duka ba akwai ragowar abin da shari'a ta kawo akwai fabasu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha akwai zaman sulhu ta tattaunawa da za a yi a kira dan uwanta ko waliyinta shi ma a kira waliyinsa ko wakilinsa ko wani malami ko wani jagora ko wani shugaba ko limami ko duk wani wanda ake jin maganar sa ko ake jin maganar su su zo a zauna a tattauna a ga meye maslaha a yi shawara a yi a ba juna hakuri ko a ga masa laifin sa ko a ga masa uzurin dan uwansa fa ba su haka min ahli wa haka min ahli kenan akwai wannan idan wannan bai yi ba akwai ila'i shine ya mata yaji ya bar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba mata yaji shine shari'a ta yi kaidi da kai ya wuce wata hudu manzo Allah ya taba yin wannan ila'i har kwana 30 ko 29 kamar yadda zuwa cikin hadisin Bukhari da Muslim duk akwai waɗannan idan duk waɗannan ba su yi ba akwai saki ai shari'a ta halasta saki idan aka gamsu da cewa to wannan zaman rabuwar shi ta fi alheri akan cigabansa a rabu kowa ya je nemi irin wanda za su dace da juna hali bai daidai ba ko kuma hali bai saba ba ko hali yayi iri daya dukan su masu fushi ne ko dukan su masu ninkufarci ne ko dukan su masu rashin hakuri ne to sai a rabu a cikin mutunci shi ma bisa ka'idojin da aka sani na shari'a na rabuwa shine fa amsikuhunna bi ihsani aw sarrihuhunna bi ihsan ko a ci gaba da zama da kyautatawa ko kuma a rabu shi ma bisa kyautatawa in an zo rabuwa ai saki daya a cikin tsarki sannan a bata wati'uhunna 'ala al-musni qadrihi wa 'ala al-muqtari qadru a bata muta'atun talat kenan a dauki wani kudi mai tsoka ko wani kaddara ko wani hanyar samu a bata sannan kuma a mutunta ta da ita da ƴan uwanta da waɗanda suka shiga cikin auren ba rabuwa irin yadda muka saba rabuwa a irin al'adunmu na Hausawa rabuwa ta rashin mutunci ba duk akwai wannan dan haka musulunci yadda ya hukunta ayi aure a cikin mutunci kuma haka ya rukunta a rabu a cikin mutunci amma kafin a kai ga rabuwan duk sai an bi wannan matakan fa'iduhunna wadribu wahjuruhunna wadribuhunna idan aka wuce nan kuma shine fabasu hakama min ahli wa hakama min ahliha ana iya ma a fara da wannan fabasu hakama min ahlihi din sai idan abin yaki cinyewa to kuma kafin a kai ga saki kuma akwai hakuri da mutun zai hakuri da duk wannan kuma yace bari ya hakura ya rike ta a haka musamman idan akwai ƴaƴa da suke tsakankani saboda alfarman ƴaƴan da kuma yin tuna alheranta ko alheran ƴan uwanta ko danginta ko iyayenta da magana akan waqad afda ba'dukum ila ba'd sai kai hakuri da wannan ka dauka kuma wannan wata jarabawa ce wata kafara ce tunda dai akwai ranar rabuwa in an mutu za a rabu ko da za a saki haduwa a lahira dai za a rabu iya wannan rabuwa to duk akwai wannan idan mutum ya ga zai iya hakuri shi ma azima ne ya ga zai hakuri ba kuma akwai rabuwa shari'a ta halasta rabuwa dan haka babu wani auren zobe a musulunci ko wanda za a ce an rasa yadda za a yi idan aka gane halin yaƙi yin daidai da juna sai a rabu aka zo rabuwa aka ce a rabu saki ɗaya saboda ta yi kuma la tadri da Allah ya yuhdisu ba'da zalika amra ta yi bayan an rabu kuma sai ka ga ashe alherinta ya fi sharrinta saboda annabi ya ce la yufriku mu'minun mu'mina kada mutum ya kyamaci wata mata in ya ƙi wani hali yana son wani to sai ga bayan sun rabu kafin a gama idda hala kuma sai ya ji yanzu kuma yana ƙaunarta yana begenta yana tuna wani alherinta sai a dawo kuma a sake sabon lali duk gashi nan abubuwa ne masu sauki amma da yake ba shari'a ake bi yadda ya kamata ba al'ada ta fi galaba akan mu fiye da shari'a shi zamu ki samu kanmu a cikin wannan rudanin gasu nan mabamanta Allah ubangije ya samu dace lokaci ya kure zamu saurara anan sai Allah ya kai mu gobe da mu tashi daga inda yake cewa faslun wa min al-alfaz al-makruha subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.